Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da sake kasancewa da mu a wannan shirin. Tunda aka fara yaƙi da ta'addancin 'yan Boko Haram a Najeriya a shekarar 2009, wannan ne karan farkon da mayakansu na ISWAP suka kashe wani babban sojan Najeriya, Brigadier General DK Zirkusu, tare da wasu ƙananan sojoji guda uku a Askira Uba, a kudancin jihar Borno a cikin wani harin kwanton ɓauna na ramuwar gayya da suka kai ranar Asabar bayan mummunan kisan da sojojin suka yi ma da yawa daga cikinsu ranar Juma'a. Daga cikin waɗanda muka tattauna da su har da wani ɗan garin na Askira Uba wanda ya hoyyace mana abin da ya faru, muna tahe da cikakken bayani. Editan jaridar Daily Trust Hamza Idris ya yi mana bayanin abin da ya biyo bayan ruwan wutan da sojojin Najeriya suka yi ma mayakan ISWAP a Askira Uba.
Hakika abin da ya faru a Askira Uba abin alhini ne, abin bakin ciki ne sosai. Saboda asara da Najeriya ta yi na babban hafsar soja, wato Brigadier General Zirkusu da kuma wasu sojoji waɗanda suke raka shi. Kuma kamar yadda kowa ya sani, jami'an tsaro na Najeriya sun yi nasara sosai wajen yaƙi da Boko Haram da kuma su ISWAP kenan. To, amma kwatsam shekaran jiya Asabar sai ga babban aika-aika da suka yi, wato su 'yan ISWAP kenan, a babban waje wanda sojoji na Najeriya suke taruwa saboda bayar da tsaro ga jama'a wanda suke kudancin Borno kenan. To, wannan abin bakin ciki ne saboda tun da aka fara yakin nan na Boko Haram yanzu sama da shekara 11. To, amma ba a taɓa rasa babban jami'i na soja wanda ya kai mukamin janar ba sai shekaran jiya. To, kin ga wannan babban ci baya ne. Wato, ranar Juma'a jami'an tsaro na Najeriya, wato sojoji na sama da na ƙasa, sun yi ƙofar rago, za a ce, wasu 'yan ISWAP, wato 'yan Boko Haram kenan, waɗanda suke da ƙarfi a can kudancin Borno. Akwai wani waje da suna yin taro da shugabanninsu. To, Allah ya ba da nasara, sai jami'an tsaro suka kai musu hari ta sama. Aka kashe su da dama. To, wannan ta'adi da aka yi, wato ya tayar da hankalinsu su 'yan Boko Haram. Kuma dalili saboda wato ba su kashi da aka yi a can arewacin Borno, sai suka ta'azzala kawai sai suka afkawa garin Askira ɗin bayan sun yi kone-kone, sannan kuma suka kashe sojoji duk da cewa su ma an kashe su da dama kuma an ƙona makamai da suka zo da shi. To, amma abin da mutane da yawa ba su sani ba, kuma jami'an tsaro ba su faɗa ba, wataƙila sun sani, shi ne wato tun lokacin bayan da Shekau ya mutu, wanda Shekau shi ne yake da galaba wato a kudancin Borno, su 'yan ISWAP gefen Albarnawi kenan, wanda shi ma ya rasu daga baya, sai suka mayar da hankalinsu wajen kafa sansani a kudancin Borno. To, wannan ba ƙaramin hatsari ba ne. To, amma abin da mutane ba su gane ba, musamman waɗanda ba ta gefen Borno suke ba, shi ne su 'yan ISWAP yanda suke hidimominsu daban da yanda 'yan Boko Haram suke yi. Su 'yan ISWAP da wahala kika sun afkawa gari sun kashe mutane, sai dai su zo su lallama mutane su ce mu musulmi ne, ba za mu muku illa ba, za mu muku wa'azi dai, ku shiryu, ku ci gaba da kasuwancinku, ku ci gaba da kama kifinku, ku ci gaba da tuka motocinku, amma za ku biya haraji. To, kuma abin da suka zo suka fara yi kenan a kudancin Borno kamar yadda suke yi a arewacin Borno. Saboda haka abin da ke faruwa a can arewacin Borno, to ya zo ya fara faruwa a kudancin Borno ta gefen Dambuwa kenan, wanda har mutum zai gangara ya kama hanyar zuwa biyu. Sannan aka bi ta can gefen kuma wajen Askira da Uba da Chibok da sauran wasu ƙananan garuruwa da ke wajen 'yan ISWAP ɗin nan, hakika suna nan. Suna ta zuwa kuma suna magana da mutane.
Kuma ga dukkan alamu tunda daga arewaci yanzu an zo kudanci kaɗan-kaɗan-kaɗan, wataƙila za su ci gaba da mamaye sauran yankuna.
Ƙwarai da gaske, To kuma da nake magana da wani jami'in tsaro yace min abun tsoron shine su wato kaman yakin sunkuru ne ma ba ma kisan yakin sunkuru ma kala-kala ne kaman na shekau ai yakin sunkuru ne su ma nasu yakin sunkuru ne amma abin da yasa nasu yafi illa shine ba za su je su afkawa gari su kashe mutane ba
kenan kamar su kokari suke su kafa kasar su a cikin kasar Najeriya
yawa hajiya shine kuma muradin su wato su kafa kasa a cikin kasar Najeriya
su sun zo da sabon salon da ya bambanta da na yan Boko Haram
ai shi ma dalili kenan aka sauke shekau wato in kika duba abin da ya faru daga can Islamic State kenan abin da suka yi kenan da suka ga ya sauka daga kan kudurun su tunda ma kudurun su su kafa kasa ne a cikin kasa to amma sai suka ga shi abubuwan da yake yi ba zai yi ayi nasara ba sai suka yi gefe da shi to wayennan kuma yanzu ga abin da suke yi din to kin ga ya zama wajibi kenan jami'an tsaro a dauki mataki saboda idan ba an kara ba cikin gankanin lokaci kuma zaki ga agogo ya koma baya gabaɗaya
Hamza Idris kenan editan jaridar Daily Trust game da wannan al'amari Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani ganau dan garin na Askira Uba wanda ya buƙaci a saka ya sunan shi
yanzu haka da yana cikin Askira din ne bayan kura ya lafa daman shi tun jiyan kenan to da misalin karfe 8:30 akwai masu zuwa aikin gona a yamma da Askira din sai da safe karfe 8:30 biki kasa ana barna gonan abincin ma sata sake to akwai masu kwana to sai suka ga taruwan su din a dokan jeji da suka ga taruwan su shine sai suka dan sanar da jama'a cewa sun ga mutanen nan suna taruwa kila ko Askira ne to akalla sun ga motocin su dai zuwa 15 zuwa 20 wasu mu ko da aka sanar da mu haka to nan take sai muka ce to kafa me na ci ban baka ba muka fita dai al'umman garin gaba ɗaya muka bar cikin garin muka fita fitan mu ce da wuya suna fafata sai suka doso garin suna fafata da sojojin suna fafatawa nan take sojojin cibo da ke tsakanin mu da su mita 21 ne zuwa 20 haka
tsakanin ku da ina ya haƙuri ban ji su sai ba tsakanin ku da ina
tsakanin mu da Cibok Gwalgi karamar hukumar Cibok din to akwai tsara ta kilomita akalla 25 zuwa 21 ne haka sojojin su ma sun ta dauki to jeji ne su kuma yaran su kai wato wannan brigade din kwanton bauna a nan ko suka ci musu su ma suka yi nasara daga bisani ana fafatawa uku muka sa muka zame jirgi jiragen da suka zo wato kawo sojojin dauki kenan nan dai aka samu ana fafatawa yaran suka ja baya sojojin da nan dai suka samu suka yi nasara a kansu daga bisani su kuma su mayakan Boko Haram ne suka ja baya to daga nan sai aka raka su zuwa Mangariba amma dai yanzu alhamdulillah
to kawo yanzu kana ganin kamar akwai mutanen gari da abin ya shafa sosai
alhamdulillah gaskiya mutumin gari da ke kaga duk mun riga mun suna gudu tuntuni mutanen mu sun sanar da mu cewa yaran suna zuwa garin Askira fa kuma Askira suka dosa to gaskiya mu akalla ba mu gudu ba mun kai kusan 20,000 muka fita muka bar garin gaba daya to tsakanin su sojoji nan ne suka fafata amma ba wani farin fula da ya samu rauni ko kwarzani sai dai gaskiya tsagoran yunwa bayan mun ga yunwa ne a dabe mu a can da kuma abin da za ka saya ka ci ma ya gagara gaskiya kenan.
To su din da kuka dawo kun ga gawarwakin su tunda kuna cewa sojojin sun yi nasara.
Sojojin sun yi nasara wannan da ke bangaren sojojin da kuma yaran abu ne na security da ke su ba su bayyana gagawan da ke cin ma wannan ba gagawan da aka kashe ta wannan gefen mu dai abin da muka sani a farin fula babu wanda ya samu ko kwarzani gaskiya amma dai wahala iya wahala an shafi.
An taba kai irin wannan harin a Askira Uba?
Gaskiya sun shaka mana hare-hare gaskiya.
A har-haren da ake kawowa a baya an rasa rayuka da dukiya kamar wannan karan?
Gaskiya babu da na wannan karan din shine da wanda shaguna motar da akwai wadda ita motar kaya ta zo ta bace a gaban shaguna to ita ma gudun canjin ne musayar mota a nan dai bule da ta bata ta kama da wutar sai ta kona wasu shaguna.
Tattaunawar Muhammad Awul Suleiman kenan da wani dan garin Askira Uba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Har wa yau kuma akan wannan babbar asarar da sojojin Najeriya suka yi mun ji ta bakin wani ƙwararren masanin harkokin tsaro a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman.
Sunana Comrade Salihu Dantata Mahmud, masanin tsaro kuma daraktan tsaro na kungiyar hada kawunan mutanen Najeriya wato Salute Najeriya Initiative.
Ga abin da ya faru a Askira Uba ranar Asabar na hari da 'yan kungiyar ISOP suka kawo. Me wannan ke nunawa akan yaƙi da ta'addanci da ake yi a Najeriya?
Na farko dai yanda muka san ta'addanci ba ga Najeriya kaɗai bane. Daga lokacin da dai abin ya fara a 2009 lokacin Umaru Yar'Adua arga wannan mulkin Muhammadu Buhari, ba za a ce wai gwamnatin tarayya ta haɗin gwiwan jami'an tsaro ba su taka rawa ba. Ba kasar da ta taɓa cimma irin wannan yakin nasara a kai tsaye ba tare da an sami irin mutuwa da sauran abubuwan ba. To wannan kuma yana faruwa ne a yanda muka yi sakaci da wurin fifita leke asiri. Saboda mu a lokuta mun sha ba da shawarwari akan wannan combat warfare inda za a saka camouflage na tarayyan jami'an tsaro ko sojojin ƙasa ko na sama ko na 'yan sanda ko na leke asiri a je ana tunkara ba tare da an samu bayanan sirri na ko hanyoyin na da kyau. Saboda akwai yankan nan da ake cewa ambushing, rashin tafiyar da abinda labaran sirri ko kuma leke asiri ya bayar shike kawo irin wannan yankan baunan.
To kana so ka ce kenan akwai sakaci da wani bangare na tsaro da ya jawo har aka yi wannan babban rashi kenan?
Warrai da gaske akwai sakaci ga bangaren leke asiri da kuma daukan labaran sirri. To ya kamata a zo a gyara tsarin a fifita leke asiri da daukan labaran sirri a inda jami'ai za su tashi a tura kwararru na bangaren daukan labaran sirri inda za su bata kama yanda sun ka saba a shigar dajuji ga tabbata cewa ba dynamite ba kuma bomen da anka dasa da kuma babu ƴan ta'addan da sun ka je sun kai wannan shirye a inda in anka zo za a zo a musu yankan bauna. Ma a yanda tsarin tsaron Najeriya yake kowa na son a ce shine ci yakin, to babu haɗin kai yanda ya kamata, babu leke asiri da daukan labaran sirri, to wasu lokuta shi yasa wannan yankan baunan da ake kira ambushin ya zama a the increase.
A wannan karo ai su waɗanda sa shi misali shi janar din da ya rasa ran shi an ce sun taso ne saboda su kawo agaji, ya taso da ƙaramar hukumar Chibok ya zo nan Askira Uba domin ya kawo ɗauki, sai kuma waɗannan su 'yan bindiga suka yi musu kwantan ɓauna. To kana ganin a tsari na tsaro ko da a ce akwai lamari na gaggawa irin wannan da ya taso sai a ce bari a jira a samu bayanan sirri kafin a taso?
To ai yanda jami'an tsaron suke suna da companies da yawa, a yanda ma ita kanta sojan ƙasa take, yanda suke da infantry, aka suke da artillery, aka suke da intelligence corps, aka suke da armor corps, aka suke da supply and transport. Don haka a lokutan da su major general din da sauran suke tasowa, su ƴan directorate of military intelligence na iya na su surveillance su samu intelligence a cikin lokutan. Ai wannan yaki da ta'addanci ko kuma yaki da aka ƴan bindiga dadi ai ba sojan wani company ɗaya ke yi ba, haɗin gwiwa ne. A yanda ka gansu a arewa maso gabashi akwai different companies kwararru. To a lokacin da sun ka tashi nan kayan tashin su ana iya samun airborne sojoji masu amfani da jirgin sama, an ba da air defense daga sama a yanda tafiyan yake. Sannan kuma su ƴan director of military intelligence su zamanto suna bin bush fires da sauran abubuwan. To wannan yankan baunan sakaci a wannan amfani da labaran sirri ko kuma daukan labaran sirri ko kuma surveillance shi ke haifar da wannan. Kuma sai mun zo mun fifita wannan leke asiri sannan mu zo mun yanke duk wata yankan baunan da ake kira ambushin, ba haka ba kullum za su dinga kashe mana jami'ai kenan.
Comrade Salihu Dantata Mahmud kenan ƙwararren masanin harkokin tsaro a tattauna wasu da Muhammad Awal Suleiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman, ni Halima Jumrau ke sallama da ku huta lahiya.